sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalot FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar ta internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 5 ga watan Janairu ta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da musayar ra'ayi da kuma tada jijiyar wuya akan nada Amina Zakari a matsayin shugabar kwamitin tattara sakamakon zabe. Sannan za ku ji cewa Allah ya yi ma uwar gidan shahararren malamin addinin musulunci nan na Najeriya, Sheikh Ahmad Lemu, wato Aisha Ahmad Lemu rasuwa. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin shi na jawabai da kuma dattawa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum a saurare ga labaran. Shugabannin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka na ci gaba da tattaunawa da fadar shugaban Amurka ta White House a yau din nan Asabar. A wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati wanda ya shiga rana ta 15 a jere a yau din nan Asabar. Wata ƙurar da ta tashi sanadiyar buƙatar da shugaba Trump ya gabatar ta kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ita ce ta kai ga rufe ma'aikatan, wanda Trump ya ce 'yan jam'iyyar Democrat na iya gaggauta kawo ƙarshen sa. Yan majalisar ko 'yan jam'iyyar Democrat sun ce sam su ba za su amince da batun samar da kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico kamar yadda shugaba Trump ke so ba a duk wata tattaunawar da za a yi din. Trump jiya juma'a ya ce zai ci gaba da jayayya kan wannan batu har na tsawon watanni ko ma shekaru, har sai an bashi dala biliyan 5.5 da yake bukata don ci gaba da gina katangar. Haka zalika a jiya juma'a din Trump ya kuma yi barazanar yin gaban kansa ba tare da haɗin gwiwar Majalisar Dokoki na Amurka ba ta wajen ayyana dokar taɓaci ta ƙasa baki ɗaya don ya samu ikon gina katangar. An kashe mutane uku baya ga wasu hudu da suka ji raunuka a wasu harbe-harben da aka yi da daren jiya juma'a a wani wurin wasan kwallon bowling da ke wajen birnin Los Angeles na yammacin Amurka. Rahotannin kafafen yada labarai da kuma shaidun gani da ido na nuna cewa harbe-harben sun samu asali ne daga wani fadan da ya gauri a wurin wasan bowling din da ke garin Torrance mai tazarar kilomita 32 daga birnin Los Angeles. Hukumar 'yan sandan garin ta Torres ta ce 'yan sanda sun ruga kai ɗauki bayan da aka kira su, inda suka tarar abin ya ritsa da mutane da dama. Suka ce mutane uku maza sun mutu nan take, an yi jinyar 2 daga cikin mutane hudun da suka ji raunuka, a yayin da 2 kuma suka zaɓi tafiya asibiti da kansu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ƙaryata wani rahoton manema labarai cewa Amurka na shirin rage ayyukan sojinta a Somalia. Wata mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ta Pentagon, kwamandar sojojin ruwa Candice Stress, ta gaya muryar Amurka jiya juma'a cewa babu wani abin da ya sauya a tsarin ayyukan sojin Amurka a Somalia a baya-bayan nan. Za mu ci gaba da goyon bayan gwamnatin tarayyar Somalia a ƙoƙarinta na naƙasa Al-Shabaab. Kafar labarai ta NBC News ta bayar da rahoto jiya juma'a cewa Amurka na shirin rage ayyukan sojinta a Somalia saboda harbe-harben sojojin da koko ta sama da Amurka ta yi ta kaiwa a Somalia sun halaka jagororin mayakan da dama. Masar ta ce ita ba ta son kafar labarai ta CBS ta yada hirar da ta yi da shugaban Masar din Abdul Fattah El-Sisi. Kafar labaran ta CBS ta faɗa a wata takardar bayani cewa ofishin jakadancin Masar da ke nan Amurka ya tuntubi kafar labaran ta CBS jin kaɗan da kammala hirar da ta buƙaci kar a yada. Amma hirar wadda Scott Pelley ya yi da shugaba El-Sisi za a yada ta daren gobe Lahadi. Shugaba El-Sisi ya amsa a hirar da aka yi da shi cewa sojojin Masar na haɗa kai sosai da sojojin abokiyar gabarta wato Isra'ila. Masar da Isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan 'yan ta'addan ISIS a yankin ruwan Sinai. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Makonni sama da biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana galaba kan kungiyar ta'addancin ISIS a Syria ya kuma bayar da sanarwar shirin jinyewar sojojin Amurka daga Syria. Kwararru a fannin soji na bayar da shawarar cewa ya kamata jinyewar ta kasance bisa ga halin da ake ciki a zahirance amma ba kawai bisa ga wani wa'adin da aka gindaya haka kawai ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a bangaren rahotannin da muke da su a Najeriya, tunda aka nada Amina Zakari a matsayin shugabar kwamitin tattara sakamakon zabe, ake ta tada jijiyar wuya tsakanin babban jam'iyyar adawa ta PDP da jam'iyyar APC mai mulki, duk da bayanin da hukumar zabe ta yi cewa ba ta da dangantaka ta jini da shugaba Muhammad Buhari. Wakiliyar sashen Buriya Amurka Madina Dauda na dauke da rahoto.
Tunda aka nada Amina Zakari ake ta tada jijiyar wuya tsakanin babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa ta PDP da jam'iyyar APC mai mulki, duk da bayanan da shugaban hukumar zabe Farfesa Mahmud Yakubu yayi cewa Amina Zakari ba ta da alaka ko dangantaka ta jini tsakanin ta da shugaba Buhari. Jam'iyyar PDP ta daga ayar tambaya a dalilan da aka bada na nada Amina Zakari. Buba Galadima jami'i ne a majalisar yakin neman zabe ta jam'iyyar PDP.
Duk Najeriya kai duk wanda ya san yake da mu'amala da hukumar zabe ta Najeriya ya san Hajiya Amina Zakari, amma tunasarwa da zan yi wa al'umma shine Hajiya Amina Zakari dinan kusan ita daya ce tak ta saura daga cikin sauran mukarraban hukumar zabe waɗanda Attahiru Jega ya bari a baya. Me yasa ita kadai ta saura duk da sanin cewa akwai waɗansu mutane a gabanta? To ai buri yayi kama da mutum, to mu ba fa daga tare aka sha mu ba.
Amma mataimakin shugaban hulɗa da manema labarai a hukumar zabe Aliyu Bello ya ce akwai rashin fahimta ne a batun nadin Amina Zakari, domin kuwa kowa na da irin aikin sa.
To duk da ba al'adar kuma zabe bane ta nasa din sa tsakaninta da waɗansu wato jam'iyyu, amma akan wannan al'amari akwai abubuwa biyu ko uku da zamu so a yi la'akari da su. Na farko dai akwai rashin fahimtar ma irin aikin da aka ba ita kwamishina Amina, domin ba wai tana jagorantar kwamitin tahar sakamako bane, tana jagorantar kwamitin samar da muhallin tahar sakamako ne. Tahar sakamako ne kuma na zabe yakan fara tun daga kan rumfar zabe da presiding officer aikin sa ya gabatarwa malamin tahar sakamako na unguwanni, aka kai shi ga matakin kanar hukuma, aka kai shi ga matakin jiha, kana a kawo shi mataki na kasa, wanda kuma in ya zo mataki na kasa shi ta doka zabe ta sa shugaban kuma zaben ne da kansa mai karban sakamako. An ga yadda aka yi a shekarun baya a 2015, kuma wannan alama ne ta cewar kafin ma sakamakon ya zo ga wurin da za a tara shi kowa ma ya san shi a matakai daban-daban, domin in an tara sakamako ana bayyanawa. Abu na biyu da mutane kamata su gane, ko da akwai wani korafi da wani zai yi, za mu iya ce korafi ne mara makama ballantana tushe, domin ai ita Hajiya Amina kwamishiniya ne a wannan hukumar na tsawon shekaru da dama, kuma aikinta a baya bai samu wani caccaka ko kuma wani korafi mummuna ba. Saboda haka kasancewar ta kwamishina a baya kuma take kwamishina a yanzu, ban ga dalilin da zai sa mutane suna hada baya daga basu su ce a'a akwai wani lauje cikin nadi ba.
Abin jira a gani shine matakin da hukumar zabe za ta dauka akan kalubalen da nada Amina Zakari ya janyo mata. ko za a sauya Amina Zakari kamar yadda jam'iyyun adawa suka nema ko za a kyale ta ta ci gaba da aikin ta ganin cewa a mulkin Goodluck Jonathan ne aka bata aiki a hukumar zaben Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Madina Dauda to har yanzu muna Najeriya Allah ya yi ma uwar gidan shahararren malamin addinin musulunci na Najeriya Sheikh Ahmad Lemu wato Aisha Ahmad Lemu rasuwa yau da safiyar Asabar ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari daga Mina da cikakken rahoton
Allah ya yi ma uwar gidan fitaccen malamin addinin musulunci nan na Najeriya Sheikh Ahmad Lemu mai suna Aisha Lemu rasuwa Aisha Lemun dai Baturiya ce yar asalin kasar Ingila da aka haife ta a shekarar 1940 amma ta karbi addinin musulunci ne a shekarar 1961 koda yake ba mu samu wani cikakken bayani ba game da cikakken tarihin rayuwar marigayiyar amma bayanai sun nuna cewa ta musulunta ne a kasar China Sannan daga bisani ta koma kasarta ta haihuwa wato Ingila inda anan ne ta hadu da Sheikh Ahmad Lemun a shekarar 1966 ne ta dawo Kano Najeriya a matsayin malama a kwalejin koyar da Larabci da harkokin addinin musulunci a lokacin shi Ahmad Lemun yana a matsayin shugaban makarantar daga bisani dai ta aure Sheikh Ahmad Lemu a shekarar 1968 inda ta zama matarsa ta biyu sannan daga bisani ta tafi Sokoto a matsayin shugabar kwalejin yan mata ta gwamnati dake garin Sokoto to da sanyin safiyar Asabar dinnan ne aka bada labarin rasuwar Hajiya Aisha Lemun a gidan mijinta dake nan birnin Mina a cikin wani yanayi na rashin karfin jiki ga abinda daya daga cikin ƴaƴanta mai suna Nuruddini Lemu ke cewa
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah gaskiya ne kuma da lokacin sa kuma lokacin ta yazo kuma muna godiya Allah ya sauka tafiyanta ba da safi ba mun dai godiya Allah lokaci ne ai alhamdulillah a tsufa ne kuma duk irin ciwon da ke zuwa da tsufa jiki dai ta gaji da duniya kuma Allah ya ce lokacin ta tazo so yadda dai kowa na retire haka ma jiki ma ke retire na duniya so gaskiya lokacin ne da yazo
kafin rasuwar nata dai ita ce shugabar wata gidauniyar bunkasa harkokin addinin musulunci mai suna IET kuma a matsayin memba a kungiyoyin yada addinin musulunci da dama kamar su Panwan da kuma Diwa to ta daina su ne ta bar mijinta Sheikh Ahmad Lemun da ƴaƴa guda biyu da suka hada da shi Nuruddini Lemun da kuma Maryam Lemu To a gobe Lahadi ne dai za a gudanar da jana'izar marigayiyar da misalin karfe 10 na safiya a birnin Mina. Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kullu nafsin za'iqatul mauti ayar Qur'ani ce. Duk san da na zo kan ayar nan ni sai na di mauci. Rigar nan dai mutuwa da zai yi wadana tubeta wayoni kallamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta ba
to Allah ubangiji ya jikanta da rahama yanzu kuma Ibrahim ka almasi garba zai gabatar mana da shiri na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
an shiga sabuwar shekara inda ƴan takarar shugaban ƙasa a Najeriya ke bullo da hanyoyin neman lashe zabe, kamar yadda muryar Amurka ta zanta da shugaba Buhari na APC da Atiku Abubakar na PDP. Shugaba Buhari ya kaddamar da kwamitin kamfen ɗin mata da matasa da uwar gidansa ke jagoranta. Tun farko shahararren matashi Rabiu Biyora bai ga sunansa ba.
Abun mamaki sai na ga ba sunan Biyora, babu sunan ragowar fitattun mutanen da suka dake gurin kare gwamnatin Muhammadu Buhari a wannan yankin namu na Arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya.
Idan ko kungiyar Ansaru za ta yi maulidi na ƙasa baki ɗaya a Kebbi da addu'ar dakatar da zubar da jini a Zamfara.
Sun malinta Ibalwara Barhama Mali.
Murtada Nuru Gusau shine sakataren tsare-tsare.
Hada kan almajiran shehu su zama tsintsiya madaurin ki daya shine project din shehu Tijjani Iyas.
Yayin da jirgi mai saukar angulu na sojan Najeriya ya tsari ya sojoji biyar suka rasu, an shiga juyayin rasuwar tsohon gwamnan Kano KVM Hamza Abdullahi. Nasura da Malika Imran Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan Arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Yakubu Yahaya Katsina da Rabaran Simon Lado daga Kano. Ga Sheikh Yahaya Katsina.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ga dukkan alamu waɗansu ne suke shiga rigarku ko su shiga rigar Fulani su farmaki manoma saboda tsokana a hargi tsakaka ko kuma a shigan burtu tsokani Fulani a yi rigima, wannan bai dace ba ko misalin zarrace. Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu fada, kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba, ya zama wato ainihin ci gaban rayuwa ne. In kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku, su waɗannan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi. To in ya zama kuma an samu irin wannan, to a ina ne za a tsuguna a yi noma, a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo? In ya zo kaga shikenan sai zama an wayi gari kawai, duk abubuwa sun tabarbare, ba mai ce ma wani bari, ba mai ganin mutuncin wani, ba mai ganin girman wani, sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu wanda Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye wanda ba a san su ba, amma ta ƙarƙashin ƙasa su ne suke amfana da waɗannan rigingimu ɗin. Saka ya kamata su zauna su fahimci Fulani, su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya domin a samu fahimtar juna, kuma ya zama na kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke. Alƙalla a ji sauki komawa al'amura da suke kamar da ai da muka sani can da shekara 50-60 da suka gabata, bai wahalan gaske yake al'amari ne na Allah, yana yiwuwa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din. Amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi, wace rawa za mu taka mu a matsayin mu na Fulani misali ko matsayin mu na manoma? To ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri, kuma sai zama na kusan komai yana hannunta, komai kusan yana arzikin ƙasa wanda ake haƙowa daga ƙasa ne, wanda yake doron ƙasa ne, in ma hatta wanda mutum shi da kansa ya nema ya samu, saka gwamnati ta ɗora haraji a kai ta karɓa, banda wanda za ta haƙa cikin rami ta fito da shi ta sayar. Sannan kuma in kai noma za ta karɓi haraji, in ka kai dabba ka kasuwa za ta karɓi haraji, in ka gina gidan mai za ta karɓi haraji, in ka komi wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu. Su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abin da ake cewa muqawwimatul hayat, abubuwa na rayuwa, ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi, lafiya, hanyoyi, tsaro, tattalin arziki, ta inda yake wato ainihin za a wayi gari ana da waɗannan ɓangarora guda uku. Ɓangare na farko shi ne wato a samu abin da ake cewa middle class, wato matsakaitan masu kuɗaɗen shiga, ya zama su suka fi yawa, ya zama marasa shi suna da ƙaranci wanda basu kai na yawan middle class ba. Sannan kuma na ƙololuwa wanda ake ce ma high class, su kuma su zama ƴan kaɗan ne, ƴan kaɗan su zama high class, mafi yawa su zama su ne middle class, na ƙasa ƙwarai su zama ƙasa da na middle class. Sosai kaga abubuwa sun tafi bai ɗaya. To amma shi tsarin da ake tafiya a kansa, wanda ita gwamnati take tafiya a kansa, wanda kuma gashi nan komai a rubuce, tattalin arzikin an tsara shi ga yadda za a yi shi ga yadda za a kasafa ga yadda jihohi za su samu ga yadda kananan hukumomi za su samu ga yadda kaza ga yadda kaza ga yadda kaza amma sai a wayi gari kawai an kare wayannan dokokin an kauda kai daga gare su an yi waso su an yi waka cika tashi talaka sai yadda yana gani yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita so din an tsaga zaka ji zafi to karka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba to karka bari a banka ma dukiyar wani wuta yanda ba zaka so a takura ka ba to karka takura wani saboda shi mutum ne alaka ka da shi shi mutum ne sannan kuma duk in kaga wannan rigingimun da suke faruwa kaman da gangan ne an kirkiro su ne menene yayi mana kunci wanda har za mu rigima da shi hasken rana yayi mana kadan ne ballantana mutum yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaki wani sannan ya da hasken rana iskan shaka yayi mana kadan ne sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka filin gini yayi mana kadan ne dazuzzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abinda tun mana kadan ne da zamu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga fara da kabo duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk wa'annan in ka duba zaka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai wasu mutane wanda su ba addini ya dame su ba babun su da addini abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukani ko tarkace in mukani ne sai a ce to ai yarbawa sun ta samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan mai ibo zai samu makami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaban kasa da sani ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kadai ke da komi da komi to ta nan ne rigima take tasowa ashe kaga ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce
shi ko a rabaran samun lado cewa yayi
to assalamu alaikum jama'a ƴan uwana ƴan arewa jawabin da nake da shi domin ku shine ina so in jawo hankalinmu game da muhimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankin mu na arewa ana tuna a cikin littafi mai tsarki shi jagoran mu wato Annabi Isa Yesu Almasihu yayi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma muhimmancin zaman lafiya a cikin littafin Matthew cikin littafin Luke wanda muke kira bisharu hudu yayi koyarwa da yawa ya ja hankalin mu akan mu kaunaci zaman lafiya a cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila Annabi Dauda yayi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila to don haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan alheri akan zaman lafiyar ƙasar mu arewa har yanzu littafi mai tsarki ya dawo hankalin mu akan cewa mu nemi zaman lafiyar ƙasar domin zaman lafiyar ƙasar shine zai zama mana da ci gaba za mu nemi zaman lafiyar nan ta wajen yin addu'a da kuma yin fatan alheri domin ƙasar mu kaɗan daga cikin abubuwan da farnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba a cikin ƙasar mu inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka idan aka ce babu lafiya mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada ƙayar baya suka tashi a Najeriya za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije yi wa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. To don haka ina kira ga ‘yan arewa musamman shugabanninmu wanda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shine zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari, mutanenmu na arewacin arewa su samu ayyuka. Na tuna abin da ya faru a Maiduguri, Kano da waɗansu wurare. Duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ya zama da cewa babu wanda yake so izo zuba jari ko kuma yi wani abu. So don haka wannan takaitaccen jawabi da kuma gargaɗi da nake yi ga jama'ar arewa ina fata zai zama da mahimmanci da amfani sosai. Wassalam.
To na muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaishe ka ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo a nan na ciwa karfe 3 na yamma da minti 57 yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen shugabannin majalisar dokokin tarayyar Amurka na ci gaba da tattaunawa da fadar shugaban Amurka ta White House a yau dinnan Asabar a wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati waɗanda ko wanda ya shiga rana ta 15 a jere a yau dinnan. An kashe mutane uku baya ga wasu hudu da suka ji raunuka a wasu harbe-harben da aka yi da daren jiya Juma'a a wani wurin wasan ƙwallon bowling dake wajen birnin Los Angeles na yammacin Amurka. Rahotannin kafafen yaɗa labarai da kuma shaidun gani da ido na nuna cewa harbe-harben sun samo asali ne daga wani faɗan da ya gauri a wurin wasan bowling ɗin dake garin Torrance mai tazarar kilomita 32 daga birnin Los Angeles. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ƙaryata wani rahoton manema labarai da ke cewa Amurka na shirin rage ayyukan sojinta a Somalia. Masar ta ce ba ta son kafar labarai ta CBS ta yada hirar da ta yi da shugaban Masar ɗin Abdul Fattah El-Sisi. Kafar labaran ta CBS ta faɗa a wata takardar bayani cewa ofishin jakadancin Masar da ke nan Amurka ya tuntubi kafar labaran ta CBS jin kaɗan da kammala hirar ta buƙaci da kar a yaɗa. Amma hirar wadda Scott Pelley ya yi da shugaba LCC za a yaɗa ta da daren gobe Lahadi. Shugaba LCC ya amsa a hirar da aka yi da shi cewa sojojin Masar na haɗa kai da sojojin abokiyar gabar Masar ɗin wato Isra'ila. Masar da Isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan ‘yan ta’addan ISIS a yankin ruwan Sinai.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da MC da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau David Magnus. Zahra Aminu fa yake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu huni lafiya.